sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 4 ga watan Oktoba shekarar 2021. Sarfi Lahashin Gumen Letar da Amina Bahar Aunar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin ka muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani sabon atisaye mai taken Exercise Golden Dawn. Haka kuma masu ilimin tarihi da kwararru akan harkokin siyasa da mulki sun ce tsarin mulkin mallaka na turan yamma na cigaba da tasiri ga tunanin ƴan Najeriya da sauran ƴan Afirka. Muna kuma dauke da rahoto na musamman kan lamarin tsaro a Najeriya, sai kuma labaran wasanni da zamu kawo ku. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Prime Minister Habasha Abiy Ahmed a wa'adi na biyu na tsawon shekaru biyar, yayin da kasar ta kwashe kusan shekara guda tana fama da yaki. An ayyana jam'iyyar Prosperity ta Abiy a matsayin wacce ta lashe zaben ƴan majalisa a farkon wannan shekarar, a ƙuri'ar da jam'iyyun adawa suka ƙauracewa a wasu lokuta. Amma masu sa ido daga kasashen waje sun ce zaben a wannan karan ya fi waɗanda aka yi a baya sahihanci. Shugaban Najeriya, wanda ya isa kasar ta Habasha a ranar Lahadi, na ɗaya daga cikin shugabannin da suka samu halartar bikin rantsar da Ahmed.
We are all aware of the many challenges facing the people of Federal.
Muna sane da dimbin kalubalen da kasar Ethiopia ke fuskanta. Muna kuma kira ga kowane bangare a kasar da haɗa kai saboda a ciyar da kasar ta Ethiopia gaba. Mai girma Prime Minister ya samu wata dama babba ta ci gaba da tabbatar da wanzar da zaman lafiya a Ethiopia.
It's a great opportunity to continue to work for the peace and stability of Ethiopia.
Prime Minister, wanda aka ba wa lambar yabo na zaman lafiya ta Nobel a shekarar 2019, yana fuskantar manyan kalubale yayin da yaki a yankin Tigray ya bazu zuwa sassan kasar. Ana ci gaba da samun tashe-tashen hankulan kabilanci, kuma masu sa ido sun yi gargadin cewa abubuwan da aka gani na gwamnatin mulkin kama karya na kokarin dawowa. Yakin wanda aka kwashe watanni 11 ana yi yana raunata tattalin arzikin Habasha, wacce da take ɗaya daga cikin jerin ƙasashen da tattalin arzikin su ke bunƙasa a nahiyar Afirka, inda har ila yau yake ƙoƙarin mayar da abin saniyar ware wanda a baya ake masa kallon mai son zaman lafiya. Shugabannin ƙasashen Afirka uku ne kacal, wato daga Najeriya, Senegal da makwabciyar ta Somalia, suka halarci bikin na ranar Litinin. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa matakin da suka ɗauka tsari ne da suka bi wanda ƙaruwar cutar COVID nau'in Delta ya janyo. Tana mai cewa yin allurar rigakafin cutar zai taimaka wajen yaƙar annobar. Zuwan nau'in cutar COVID na Delta mai saurin yaɗuwa yana ƙalubalantar ƙasar wajen ganin ta sake maimaita nasarorin da ta samu a bara na rage adadin masu cutar COVID-19 zuwa sifili. Hukumomi sun ba da rahoto da ya nuna cewa sabbin masu ɗauke da cutar sun kai 29 a yau Litinin. Yawancin masu ɗauke da COVID-19 a New Zealand suna yankin Auckland, wanda ya jure zaman ƙullon kwanaki 50. Cibiyar tattara bayanan coronavirus ta Johns Hopkins ta ce adadin masu ɗauke da COVID-19 a cikin New Zealand ya kai 4,383, kuma mutane 27 suka mutu zuwa safiyar Litinin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je Paris, tafiyarsa ta farko zuwa Faransa bayan wani haɗin gwiwa na tsaro da ƙasashen Australia, Burtaniya da Amurka da aka fi sani da AUKUS, wanda ya yi ta tada jijiyar wuya tsakanin ƙasashen biyu da kowannensu ke ɗaya gefen tekun Atlantika. Ƙwararru sun ce suna tsammanin Blinken, wanda ke da alaka mai karfi da Faransa, zai amfani da wannan tafiyar domin gyara dangantaka tsakanin Amurka da Faransa. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka zai jagoranci taron majalisar ministoci na kungiyar haɗin kan tattalin arziki da ci gaba da aka shirya za a yi tsakanin 5-6 ga watan Oktoba, kuma za a yi bikin cika shekaru 60 na kungiyar. Blinken zai kuma yi wani taro da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian a birnin Paris. Faransa na shirin rike shugabancin majalisar tarayyar Turai daga ranar 1 ga watan Janairu zuwa 30 ga watan Yuni na shekarar 2022. A yau Litinin, ofishin Sarki Abdullah na Jordan ya ce mallakar kaddarorinsa a Amurka da Ingila ba sabon abu bane kuma bai saba ka'ida ba. Sanarwar fadar ta zo ne kwana daya bayan da gungun ƴan jaridu suka yi amfani da miliyoyin takardu da ba a bayyana ba a baya don yin cikakken bayanai kan yadda shugabanni na yanzu da tsofaffin shugabannin duniya suka tara dimbin dukiya da kaddarori cikin sirri a fadin duniya. Binciken kusan takardu miliyan 12 daga majiyoyi 14 ya samu jagorancin wani gungun ƴan jarida da ake kira Washington Consortium International Journalist of Investigative Journalists, inda ƴan jarida 650 daga faɗin duniya suke kan aikin. Bayanan sun nuna cewa sarkin na Jordan ya kashe dala miliyan 600 kan gidajen shakatawa a gefen tekun Pacific a Malibu, California, Washington da sauran wurare. Sai dai fatar sarkin ta ce da kudaden sarkin na mallakin kansa ake kula da wuraren ba da kudaden baitul malin kasar ta Jordan ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Duba da karuwar matsalar tsaro a Najeriya, dindindin sojojin kasar ta kaddamar da wani sabon atisaye mai takin Exercise Golden Dawn da zai kunshi jihohin gabashi da yammacin kudancin Najeriya da suka hada da jihohin Kogi, Benue da babban birnin tarayya Abuja. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Shi dai wannan atisaye mai take Exercise Golden Dawn babban hafsan sojojin kasa na Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya zai kaddamar a Ovie Imene dake karamar kumar Enugu ta gabas a jihar Enugu na da zumar kara samar da tsaro a duka yankunan da za a yi shi. Wata sanarwa da rundunar sojojin Najeriya ta aiko mana wace kakakinta Brigadier General Onyema Nwachukwu ya sanya wa hannu ya ce za a yi wannan atisaye ne a yankunan da rundunoni na biyu na 6 na 81 da runduna ta 82 suke da ke gabashi da yammacin kudancin Najeriya, kana suma brigade na 401 da kuma brigade din da ke tsaron fadar shugaban kasa suma za su yi wannan atisaye a jihohin Kogi, Benue da kuma nan Abuja. Zummar rundunar sojojin Najeriya ne sa kafar wando daya da aika aikar garkuwa da mutane, ƴan bindiga daɗi, tsagerenci, fashi da makami, matsafa, rikicin kabilanci da kuma na makiyaya da manoma, kana da masu rajin raba Najeriya. To ko ta yaya masana tsaro ke ganin wannan sabon atisaye na farko da babban hafsan sojojin zai kaddamar tun ɗarewarsa a karaga mulki? Dr. Kabiru Adamu shi ne jagoran kamfanin Beacon Security Intels da ke nazari akan harkokin tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel.
Atisayen da rundunar sojan Najeriya da ta kasa kenan suka ce za su yi atisaye ne wanda kusan a shekarun nan na baya-baya kowane shekara za ka ga sun hito da irin wannan tsari na atisaye in haddin aka shigo waɗannan watanni na ƙarshen shekara guda hudu, wato wanda ake ce mana Turanci embarment. Bisa ga alƙaluma da ake ajiyewa wanda muke nazari a kai, ba shakka an fi samun matsaloli na sace-sace da sauran laifuka a ƙasa a waɗannan watanni hudu. Don rundunar sojan Najeriya ta ce za ta yi atisaye da niyyar magance wannan lalle tana da dalili. To amma inda gizo ke saka, mun dade muna fadin cewa ba hurumin rundunar sojan Najeriya ba ce ta ringa kokarin magance matsaloli na tsaro na cikin gida. Akwai hukumar da ainihin ita ce wadda kundin tsarin dokar ƙasa ya ba mu wannan hurumi. To hukumar ƴan sanda kenan da sauran bangarori na tsaro na cikin gida, ya kamata waɗannan bangarori na gwamnati su yi ayyukansu ba wai rundunar sojan Najeriya ta fusana wannan ayyukan ba.
Farfesa Muhammad Tukur Baba wani kwararre a Najeriya ga yadda ake kallon wannan atisaye.
Zuwa yanzu duk wani yunkuri da soja suka yi da kodima dai jami'an tsaro a waɗannan wurare biyu ba mu ga tasirinsa ba sosai, amma ba za mu ce wannan atisaye ba zai yi tasiri ba. Jama'a abinda za su yi shine su yi fatan zai yi tasiri din. Jama'a su yi suna cikin wani hali, sai dai a yi wa jami'an tsaro fatan alheri, a ba su goyon baya, zai wuya mutum ya zauna ya ce ko zai samu tasiri ko ba zai samu tasiri ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan atisaye zai yi a daidai lokacin da tsaro ke kara taɓarɓarewa a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, masu ilimin tarihi da ƙwararru akan harkokin siyasa da mulki sun ce tsarin mulkin mallaka na Turawan yamma na ci gaba da tasiri ga tunanin 'yan Najeriya da sauran 'yan Afirka. Haka kuma rashin samar da sahihin jadawalin bai ɗaya domin bunƙasa ƙasa ya zama babban ƙalubale. Shekaru 61 bayan Najeriya ta sami 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka na Burtaniya. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwariya aiko mana da rahoto.
Juma'a makon jiya 1 ga wannan wata na Oktoba ita ce ranar cikar Najeriya shekara 61 da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka na ƙasar Burtaniya. Kamar yadda aka saba a kowace shekara, shugabanni da masana a fannoni daban-daban sun yi bitan nasarori da ƙasar ta cimma a cikin waɗannan shekaru da ma ƙalubalen da take fuskanta a ɓangarori da dama.
Afirka an shekara wurin 500 ana bautar da mutane, to ya za a cikin ɗan lokaci kaɗan kwakwalon mutane ta canja su yi abin arziki? Ɗabi'ar mutanen Najeriya da sauran mutanen Afirka har yanzu ba su warware wannan abin da ke damunsu ba, saboda har yanzu suna ganin kamar Turawa sun fi su, suna da wannan naqas a nafsiyarsu. Wannan abin da kuma shi kansa istimar da aka zo aka yi mulkin mallakar sai ya ɗauki lokaci ba a warware kwakwalon mutane ba. Kafin Bature ya zo, mu Kano kowa a Afirka ci gaba, saboda kashi 70 daga cikin kashi 100 na mutanen Sudan kayan Kano suke amfani da shi. Takalma miliyan 10 ake a Kano, wannan duk masana tarihi su suka rubuta. Kuma wannan abin da Kano ta yi da shi a wannan shekaru sai da aka yi shi wurin shekara 300 ana ginawa, Bature ya zo ya rusa. Saboda haka yanzu a cikin shekara 60 kaga ai gini ake ta yi sai an gina kasar kafin a zo a warware. Cikin shekara 300 suna nan suna yin abubuwa, duk da yake dai muna da abubuwa da yawa da suke laifinmu ne mu mabiya da shugabanni, amma sai an ɗauki lokaci za a iya samun wannan cigaba in ba an samu shugaban da za su iya canjawa nan da nan ba.
Malam Ibrahim Ado Kurawa kenan, guda cikin masu rubuce-rubuce kan al'amuran tarihi a Najeriya, sai dai a nasa ɓangaren masanin harkokin mulki da kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, na ganin mayar da hankali akan bukukuwa kawai a ranar 'yancin da kuma rashin samar da sahihin jadawalin bai ɗaya domin ciyar da Najeriya gaba tun karɓar mulki na daga dalilan ƙalubalen da ƙasar ke fama da su.
Kamata a ce shekarar farko an yi murnar cewar an shekara da 'yanci, an kuma tsara hadafin da ake so a cimmawa nan da wasu shekaru masu zuwa, a kuma a tsintsinka cewar baɗi in Allah ya kai muna fatan a cikin matsaloli 100 alal misali da muka gada daga 'yan mulkin mallaka, muna sa ran za mu magance 10-20. To idan shekara ta zagayo sai a ce to abubuwan da muka duba muka yi cimma buri din nan, ga iya abin da muka iya nasara a kansu, ga iya abin da ya kakare mana. To da haka inda duk aka shekara 10-20, to duk matsalar da aka gada daga 'yan mulkin mallaka an warware ta, sai kuma a saka buri na ci da ƙasa gaba.
Ƙaruwar yawan jama'a cikin sauri da zurfin talauci da durƙushewar masana'antu, rashawa da cin hanci da rashin tsaro na daga cikin matsalolin da Najeriya ke fama da su shekaru 60 bayan samun 'yancin kai. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Kwali. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Thank you. sanyawa ya zana dansa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfu da daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da zai sun cewa
A Najeriya, babban lamarin da gwamnatocin tarayya da na jihohi ke fuskanta shine ayyukan ta'addanci da satar mutane don neman kuɗin fansa. An yi sulhu a lokuta da dama tsakanin gwamnatocin jihar Katsina da ta Zamfara da su 'yan bindiga da ke cikin daji. Kura ta lafa na wani dogon lokaci, amma daga baya wasu da dama suka bijire suka yi tuban muzuru. Sun yi hakan har sau uku, amma haka ba ta cimma ruwa ba. Hakan ya sanya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba su watanni biyu wa'adi na su tuba su miƙa makamansu ba tare da wani sharadi ba, amma suka kimeme. Daga wancan lokaci aka fara tunanin matakin da za a ɗauka, inda gwamnatin tarayya ta turo dakarun tsaro don su fatattaki 'yan bindiga. Hakan ya sanya gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauki tsauraran matakai, wanda daga bisani ya samu goyon bayan ma jihohin Katsina, Sokoto, Kaduna da kuma Taraba duk suka biyo baya. A ranar Juma'a nan da ta gabata ne aka cika wata guda cir da ɗaukar waɗannan matakai a jihar ta Zamfara. Rahotanni sun nuna cewa an sami sauƙin yawan satar mutane da amsa kuɗin fansa, kuma da dama wasu sun samu kuɓuta a lokacin da aka fafata.
Alhamdulillahi, bisa ga wannan tsari da mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Muhammad Atolle Maradun ya ɗauko na yankin service da rashin bada mai da rashin umarni da wasu yankin Babura ya taimaka ainihin na ganin cewa mutane na ba su samu matsafin irin wanda mutanen baya suka samu. Alal hakika na ji daɗi sosai na ganin cewa mutanen da aka ɗauka guda 11 to Allah ya taimake mu bisa ga wannan tsari da gwamna ya kawo an samu kubutar da su. Wannan aiki ya yi sosai kuma ya yi kyau.
Hakan ya sanya gwamnan jihar Dr. Bello Matawalle Maradun ya ba da umarnin buɗe layukan wayoyin salula, kamar da yadda kwamishinin yaɗa labarai na jihar Ibrahim Dosara ya yi mana bayani.
An dawo da shi Juma a 1 ga watan Oktoba domin a ba al'ummar jihar Zamfara dama a cikin garin Gusau a gudanar da harkokin kasuwanci da hulɗeɗeniya, bayan da gwamnati ta yi nazari ta ga cewar mutane sun ba ta haɗin kai da goyon baya da addu'o'i, kuma har aka samu gagarumar nasara. Wannan shine dalilin da yasa gwamnati ta ci tubura ta fara buɗe Gusau. Idan an samu wani wuri kuma inda aka samu ingancin tsaro, kuma gwamnati ta gamsu, za ta sake buɗe wani.
Wato yanzu abin ya kadaita ne kawai ga babban birnin jihar kenan kawai ko?
Babban birnin jiha shine kadai aka yadda a buɗe malayukan sada zuwa, amma gwamnati tana da kuduri a duk wata karamar hukumar mulki aka ga cewar an samu ingancin tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali, za ta ba da umarni a buɗe layukan sada zuwa domin a sauwaƙa ma jama'a halin da ake ciki.
Waɗanne irin alfanu ko tasiri aka samu dangane da waɗannan layuka?
An samu tasiri alfanu da dama. Alal misali, rufe layukan sada zuwa ɗin nan ya taimaka ƙwarai da gaske wajen ba jami'an tsaro damar shiga dazuka babu fargabar a yi musu kwanton bauna, suke gudanar da ayyukansu a cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Na biyu, sabili da wannan datsewar da aka yi, an samu kama fiye da mutane 1,000 waɗanda suke infoma ne masu ba da bayanan sirri ga su 'yan ta'adda ta yadda za a kai farmaki ga jama'a da kuma sace su ko kuma sace dukiyoyinsu. A sabili da wannan mataki da aka ɗauka, an samu ragowar ta asa da ake yi ta kisan mutane da sace su ana garkuwa da su da kuma ainihin lalata musu dukiyoyi. Ba mu ce ga baki ɗaya ba, wannan abu da muka ɗauka ya warkar da matsalar tsaro da ake yi, a'a, kuma da izinin Allah gwamnatin tarayya da ta jihar Zamfara da kuma jami'an tsaro suna nan suna gudanar da aiki bisa ga yadda rundunonin sojojin Najeriya suka tsara. Idan aka kammala wannan tsari da aka yi, al'umma za su ga cewar abin ya yi fa'ida fiye da yadda ake zato.
Shin ko yaya mazauna Zamfara suka ji da dawowar waɗannan layukan tarho?
Kai, ai abin da na ji a tamkar mutum kila yana lahira dai a ce ga yarawar duniya. Haka na ji, domin a rayuwa ta yi sai a hankali kusan abinda da kana tunanin cikin minti uku ka yi shi amma yanzu sai ka dauke ni kana nema ne ka samu ne misali kaga ko wasu abu irin haka lauya lalace shekaran ji amma so dai nake a turo min kwat da sai na je karu na an turo min kwat din sallah inda wazan fara yanzu alhamdulillah ana dai ana rawa da nan cewa sakan goma ni gyara matsalar
ita ma wannan baiwa Allah cike take da farin ciki
tunana Samira Bello daga Gusau a hakikanin gaskiya mun ji dadi sosai da bude wannan network da aka yi saboda mu a yan YouTube mun sha wahala sosai saboda tana muka samu abin da muka ci to saboda rahin network din da an kai gaskiya mun shiga cikin matsanancin damuwa amma ina mai tabbatar muku dinnan da an ka saki network da na samu subscribers sun kusa guda 100
shima commissioner yan sanda na jihar Sifi Ayuba Elkana yayi bayanin irin nasarorin da rundunar sa tare da hadin gwiwar rundunonin tsaron da ke aiki a nan jihar ta Zamfara kan yaki da ta'addanci da satar mutane game da wannan gumurzu da suke tayi da wannan mutane da kuma ire-iren waɗanda aka kama masu agazawa su yan bindiga da ke cikin daji
saboda wannan halaye ne muka samu nasara a ran 29 ga watan 9 yan ta'adda sun je magamin kaura suka tafi mutane amma bayan sun shiga cikin daji sun taka zuwa kilometers 30 sun rasa da su kiran wansu su kawo musu mai su kawo musu abinci shi yasa sojoji da suka bi su cikin daji da yan vigilante suka yi nazara a kan tare suka kawo wannan mutanen tsaron lafiya ko kuma ba biya ba a haka kuma sati 8 da shige yan ta'addan nan suka je garin Magarya suka kwashi mutane amma da wannan major da shi gwamna ya sa a cikin kasar Zamfara state yan sanda mu da yan vigilante sun bi su cikin daji sun yi kokarin su duk da wanda suka tuba muka samu nasarar samu mutane 5 daga cikin wanda aka dauke su su na Magarya za mu hanantar da su zuwa ga retired DIG Ibrahim Umar Zalim kwamishinan gida da nasaro so da zai je a hannun da su a iyalinsu sa'anan na magari kuma za mu hana zai da su wasu sole administrator na kawo na mota so da zai tafi da su gida
kakakin rundunar yan sanda ta jihar ta Zamfara SP Muhammad Shehu ya kara fushin baki
rundunar yan sanda ta jihar Zamfara ta yi aiki da sauran jami'an tsaro da kuma al'umma na haɗin gwiwa an samu nasarori masu dama tun ya zuwa kamun manya-manyan masu aikata laifuffuka waɗanda suke da alaƙa da waɗannan miyagun mutane ɓarayin daji da kuma informant ɗinsu da masu kai masu abinci da masu kai masu man fetur da masu kai masu miyagun ƙwayoyi da irin su tabar Iblis da yawansu an kama su sannan akwai waɗanda aka kama aka sata aka yi garkuwa da su da yawansu an samu an kubutar da su ina mai faɗa maka cewa biyu ga wannan wata na October kwamishinan yan sanda na jihar Zamfara CB Alkana yan Ayuba ya fi gabatar mu manema labarai waɗanda aka kama da akwai bandit daga cikinsu akwai commander to shi wannan wanda aka kama wanda ake ce Magello Ruga ya faɗa cewa lalle shi babban commander ne a yankin Gumi wanda yake kula da Gumi da ƙauyen Kagara da kuma Malankara da ke karamar hukumar mulkin Gumi
Shugaban kwamitin sa ido tare da kare dokar tsaro wacce gwamnatin jihar ta dauka a lokacin da ake gab da fara yaki da wa'annan yan ta'adda a cikin dawa yayi bayanin irin nasarorin da suka samu da kuma wanda aka kama da kayayyakin masarufi wanda suke kai musu a cikin daji.
Kwamitin Colonel Endoto ya kama giya bayan wannan giya akwai kuma ainihin kayan ƙwayoyi wanda aka samu ana tarawa ana taya ana kaiwa guda-guda a cikin gero ana ɓoyewa duk su ne wanda 'yan ta'adda suka aiko suna sai musu kayayyaki.
A halin yanzu ana ci gaba da wannan gumurzu a cikin daji na ganin cewa an murƙushe ayyukan satar mutane da kuma ta'addanci. Sanshi Abu Malfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida da Salisu Abu Malfashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Wani sabon cece-kuce na neman tasowa a hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF yayin da rahotanni ke bayyana cewa mai horar da 'yan wasan kasar na Super Eagles Gano Turo yana bin bashin albashi na miliyoyin naira. Rahoton baya-bayan nan da wata mujallar wasanni ta Najeriya mai suna Sko Najeriya ta fitar ya bayyana cewa hukumar ta NFF bata biya kocin albashinsa ba tsawon watanni 8. Ro na karbar albashi da ya kai dala Amurka 45,000 daidai da kusan naira miliyan 22 a kowane wata. Wannan na zuwa ne kuma a daidai lokacin da kasar ke shirye-shiryen fafata wasanni biyu na neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Ro ya soma aikin horar da ƴan wasan Najeriya ne a shekara ta 2016 inda ya maye gurbin Sunday Olise wanda ya bar aikin a kashin kansa. Ya jagoranci kasar a gasanni biyu da suka hada da gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar Rasha inda aka yi wa jarar da Najeriya tun a matakin rukuni da kuma gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019. Kungiyar kwallon kafar Watford ta Ingila ta nada Claudio Ranieri a zaman sabon mai horar da ƴan wasan kungiyar. Tsohon kocin Leicester City ya maye gurbin Cisco Munoz wanda kungiyar ta Watford ta sallama a jiya Lahadi. Ranieri dan kasar Italiya mai shekaru 69 ya sake dawowa gasar Premier wadda ya taba lashewa da Leicester City a shekara ta 2016 bayan da ya baro kungiyar Sampdoria da ke fafata gasar Serie A ta kasar Italiya. Wannan ne kuma karo na 14 da aka sami sauyi mai horar da ƴan wasan kungiyar ta Watford tun sa'adda ta zama mallakin iyalin Pozzo a shekara ta 2012. An dorawa Ranieri nauyin inganta matsayin kungiyar da yanzu haka take ta 14 a teburin gasar Premier da maki 7 da suka samu a wasanni 7. Dan wasan kasar Faransa Kylian Mbappe ya ce ya gabatar da bukatar sa ta barin kungiyar PSG da yake taka leda. A yayin da rahotanni suke bayyana cewa kungiyar Real Madrid ta kasar Spain na zawarcin samun sa. To sai dai kuma Mbappe ya dage da cewa ba wani abin da aka yi masa a kungiyar kuma yana jin dadin zamansa a PSG din. Ya bayyana cewa yana dai bukatar matsawa gaba ne a yanzu kafin karewar kontraginsa da PSG a bazara mai zuwa. Mbappe ya zura wa PSG kwallaye 136 a cikin wasanni 182 da ya buga mata don sa'a da ya koma kungiyar daga Monaco a watan Agustan shekara ta 2017. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
A gaida na sanyin na, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici.
An rantsar da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed a wa'adi na biyu na tsawon shekaru 5 yayin da ƙasar ta kwashe kusan shekara guda tana fama da yaƙi. An ayyana jam'iyyar Prosperity ta Abiy a matsayin wacce ta lashe zaben 'yan majalisa a farkon wannan shekarar a ƙuri'ar da jam'iyyun adawa suka ƙauracewa a wasu lokuta. Amma masu sa ido daga ƙasashen waje sun ce zaben a wannan karan ya fi waɗanda aka yi a baya sahihanci. Babu wanda ya ɗau alhakin kai harin masallacin, kuma ƙungiyar Taliban bata ce harin martani ne ga mummunan harin bam na masallacin ga ƙungiyar IS da ke Afghanistan ba, wanda aka fi sani da ISIS ke. Mazauna Kabul sun tabbatar da mummunan tashin hankali a yankin Khair Khan, suna cewa sun ji manyan fashe-fashe da harbe-harbe a cikin dare. Majiyoyin kungiyar Taliban sun yi ikirarin cewa wasu 'yan kunar bakin wake da dama sun kashe kansu da rigansu da ke dauke da bama-bamai. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa matakin da suka ɗauka tsari ne da suka bi wanda ƙaruwar cutar COVID nau'in Delta ya janyo. Tana mai cewa yin allurar rigakafin cutar zai taimaka wajen yaƙar annobar. Zuwan nau'in cutar COVID na Delta mai saurin yaɗuwa yana ƙalubalantar ƙasar wajen ganin ta sake maimaita nasarorin da ta samu a bara na rage adadin masu cutar COVID-19 zuwa sifili.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo su abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfi da Hashin Gumen ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.